والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka, garin birnin Kudu, tare da ‘yan uwa masu albarka a farfajiyar wannan masallaci ɗakin Allah, don mu tattauna akan matashiyar darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma iyalan gidansa. La'alla wannan ya biyo bayan fitintunu da ake samu na cin zarafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ta hanyar dogara da cewa ana kare iyalan gidansa ne. A manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine afdalul khalqi ajma'in, ma'ana dukkan halittar Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya fi ta kima ya fi ta daraja shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. In mun kalli hadisin Wafila ibn al-Asqa, hadisin da Muslim ya fitar, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana yadda Allah ya zabe shi. Yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi Quraishu, ya zabi Kinana daga ‘ya’yan annabi Isma’il, sannan ya zaɓi wato Quraishu daga Kinana, a cikin Quraishu kuma ya zaɓi Banu Hashim, sannan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓe shi a cikin Banu Hashim. Wannan yana baka fahimtar cewa sai da Allah ya tace ya tace ya tace, sannan ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan yasa hadisi ya tabbata da kansa ya faɗa, yace ana sayyidu waladi adam wala fakar, nini farkon nini wato shugaban ‘ya’yan annabi adam, yace amma ba alfahari nake ba, gaskiya kawai na faɗa, sannan nini farkon wanda kabarinsa zai buɗe, ma'ana za a taso a zo gaban Allah, shine kabarinsa ne na farko zai fara buɗewa. Sannan yace nini awwalu shafi'in wa awwalu musaffa, ni ne farkon wanda zai yi ceto, kuma ni ne farkon wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bawa ceto. Kaga wannan ya nuna ma cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe ne daga Allah. Kuma dama yace Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allah yana zaba daga cikin manzanni. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Idan mun kalli wannan za mu fahimci cewa waɗanda suka fi kowa kima, suka fi kowa daraja, waɗanda suka fi kowa kima suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala su ne annabawa. Misali a cikin jama'an Nasara, wanda ya fi kowa kima da daraja a cikin shi ne annabi Musa, annabi Isa. Haka a cikin Banu Isra'il, wanda ya fi kowa kima da daraja shi ne annabi Musa. Hakan kaje kaumu Salih, kaje kaumu Hudin, kaje kaumu Shu'aibin, za ka ga cewa waɗannan annabawan su ne suka fi kowa kima da daraja a cikin al'ummarsu. Ashe annabawa, duk wani annabi shi ne wanda ya fi kowa kima da daraja a cikin al'ummarsa. To waɗannan annabawan da suka fi kowa kima suka fi kowa daraja, to su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ya fi su kima ya fi su daraja. Wannan ne yasa Allah tabaraka wa ta'ala in zai aiko annabi sai ya ce masa to a ƙarshen zamani akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo. Idan ya zo za ka ajiye littafin da muka baka, ka bi naka littafin. Shi yasa mai ishirin ya ce waja'a bi ayatin ma had kulla qalatin, annabi ya zo da ayoyin da sun shafe dukkan wata magana, ta shafe at-taura, injila, zabura da duk wani littafi da Allah ya saukar. Sannan kai a matsayinka na annabi, Allah maɗau idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo a matsayinka na annabi jagora, to zuwan manzala ta salama zai sa kana nan akan matsayinka amma shi kuma yana da matsayin da ya fi naka. Matsayin da yake da shi wanda ya fi naka, kana nan a matsayin annabi shugaban al'ummarka, amma da kai da al'ummar gaba daya za su zama mabiya ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Littafin da aka ba ku za ku ajiye shi. Haka Allah ya nasanta mana cikin suratu Ali Imran yace wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Duka sai sun yi ikrari, sun shaida, sun yadda. Yanzu da za a ce dukkan annabawa su dawo, duk da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wafati, to ba su da abin da za su bi sai alqur'ani, ba su da abin da za su bi sai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kimarsa, saboda darajarsa sallallahu alaihi wasallam. Daraja annabi sallama ta nuna duk wani abu da Allah zai ba shi, sai Allah ya zaba masa wanda ya fi na kowa. Ko menene al'ummata? Sai Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafi alkhairin dukkan al'umma da Allah ya fitar don ku amfanar da mutane. Littafin da aka ba shi ya zama ya fi dukkan littafi, shi sa ya ce wa muhaiminan alayhi, shi ya tattaro dukkan abin da ke cikin sauran waɗancan littafan. Sannan sauran littafai an saukar da su a garuruwa daban-daban, amma alqur'ani sai da aka zaɓi garin da ya fi kowane gari kima daraja shi ne Makka da Madina. Shi sa an za a karanta sai ka ce suratu Fatihatul Kitabi makiyatun wahya sabwa ayat, kaga wannan makiya ce. Wata kuma sai ka ce suratul baqarati madaniyatun wahya 285 aya, kaga wannan madaniya ce. Ko dai ta zama makiya ko ta zama madaniya, haka Allah tabaraka wa ta'ala mala'ikan da za a rinja aikowa annabi sallama sai da aka zaɓi mala'ikan da yafi kowa. Dan Allah ta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin, kaga mala'ika jibril kenan. Haka sahabbai da Allah zai ba wa annabi sallama abokai, sai da za umai abokin da yafi kowane aboki, domin wani abu da zai ba ku mamaki ku kallo wani abu da qur'ani ya gaya mana. Qur'ani ya gaya mana cewa annabawan baya suna bayanin cewa annabi zai zo. Qur'ani ya gaya mana cewa tun kafin annabi sallama ya zo akwai sifarsa a cikin at-taura, akwai sifarsa a cikin injila. Dan yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajunahu maktuban 'indakum fi at-taurati wal-injil, kaga yajunahu maktuban 'indahum fi at-taurati, sun ga an rubuta shi at-taura, sun ga an rubuta shi injila. To abinda zai baku mamaki, sahabban annabi sallama tun kafin su zo sai da Allah ya faɗi sifarsu a at-taura, ya faɗi sifarsu a injila, dan gane zababbu aka bashi. Dan Allah yace wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قالت ذلك مثلهم في التوراة. معنى ما سبس أشياء التوراة سوني سنة توصي مسلمين وانسو سنة قلزة وسنة تولي أكن كافرين سنة سنة ديوان سجودة سنة ديوان سلة. Wannan shi ne sifarsu a cikin at-taura. Wa mathaluhum fil injili, misalin sifarsu a injila ku kadar'in, kai ka ce wata shuka ce akhraja shaqahu, da ta fitar da wato ginshikinta. Fa azarahu fastaglaza fastawa, ma'ana ta ringa haɓaka tana girma ta daidaita. Allah ya ce yu'jibu zurra'a, sai da wannan shuka ta zo tana burge manoma. Amma fa a ƙarshe Allah ya ce liyajiba bihimul kufa, Allah ya ce kadar in akhraja shaqahu fa adarahu fastaglaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyajiba bihimul kuffar, ma'ana wannan yace sifarsu at-taura. Allah ya ce na musu waɗannan sifofi ne dan na fusata kafirai. Shi sa yana nan a cikin littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa na al-qadi iyad ya kawo magana cewa maliku yana cewa man ghadahu ashabu muhammadin faqad kafara, duk wanda yazo yana jin haushin abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama kafiri. Haka Imam Malik ya faɗa, Imam Dar al-Hijra Allah ji kansa da rahama. Da haka ƴan uwa, iya daga cikin abin da zai nuna ma kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ɗabi'unsa kyawawa. Duk wani mai haƙuri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi haƙuri. Duk wani mai haƙuri, annabi yana ba, yana yana zababban Allah wanda Allah ya aiko ya amincewa, amma ya taba yin rabo wanda ya zai ce wannan raban ba anfa Allah da shi ba. Kafiran Makka sun shake shi ta baya sai da rigarsa ta shafi, amma da ƙarfe ce ya Ubangiji kai mutane na afuwa, kai musu rangwame ba san iya kimata da darajata ba, banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakai wannan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin abin da za ga dadin su shine tausayi. Kullun annabi sallallahu alaihi wasallam so yake kowa ya shiga aljanna. Wata rana yana da wani yaro bai hude yana zuwa ya mai hidima, sai yaron nan bai da lafiya, wannan yaron bai hude nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi, da ya je duba shi sai ya bujiran masa da musulunci saboda so yake shiga aljanna saboda tausayi. Yaron nan sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya kalli babansa bai hude, baban nasa da kansa yace a tsaye Abul Qasim, yace kayi wa baban Al-Qasim wato da'a. Nan take sai yaron ya musulunta, yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, yace nagode wa Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya tsamo wannan baban Allah daga wutar jahannama. Yayin uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kowa tsoron Allah, duk halittun Allah gaba daya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin tsoron Allah. Hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Anas dan Malik zai nuna mana wannan, zai nuna mana wannan. Wata rana waɗansu sun je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tambaya game da ibadar da aka ba su labari, da suka fito sai suka ce to ai mu ba mu kai Annabi sallallahu alaihi wasallam kima da daraja ba. Ɗayan sai ya ce ni ba zan yi aure ba, dan kan na je na aure mata ta shagaltar da ni bana ibada. Ɗayan ya ce shi kullun da daddare sallah zai ringa yi ba bacci. Ɗayan kuma ya ce kullun azumi zai ringa yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa aka ba shi labari ya san ba za su iya ba, sai ya tausaya musu, sai ya ce musu ana akhshakum lillahi wa atqakum, yace ni da kuke gani na fi ku ganin girman Allah, na fi ku jin tsoron Allah. Domin kalmar al-khashyu ko al-khashyah tana zuwa da ma'anar girman Allah, tana zuwa da ma'anar girma. Shi sa wannan ayat ta innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kadai wanda suke jin tsoron Allah a cikin bayansa sune wa malamai. To ai akwai qira'a shadha, in ka karanta littafin al-burhan fi ulumil qur'an nazar kash, akwai qira'ar innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, da haka ma'anar innama yakhshallahu shine al-ijlal wal ikram. Nan ma sai ce ni ne nafi ku ganin girman Allah, nafi ku jin tsoron Allah. Sai ce lakinni asumu afiru, ni wata rana ina cin abinci, wata rana kuma ina yin azumi. Wa usalli wa anamu, a wani yanki na dare ina sallah, wani kuma ina yin bacci. Wa atazawwaju an-nisa, sannan kuma ni ina auren mata. Sai ce faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda baya san sunnata baya tare da ni. Kaga wannan tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kasu tsora kansu abinda ba za su iya ba. Mukalla hadisin Umar dan Khattab, hadisin Bukhari. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar wa da sahabbai hankali su fahimci cewa za su shiga aljanna, kuma wannan hadisin yana aiki har akan mu yanzu, cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an je yaki, da aka je yaki sai aka samo ribar yaki, da aka samo ribar yaki sai ya zama cewa wata mata daga cikin ribar yakin ta zo tana neman danta, sai ta kamo wannan jinjirin ta bashi mama sai ya ki karba, sai ta kamo wannan ta bashi mama sai ya ki karba, sai ta kamo wannan ta bashi mama sai ya ki karba. Muna gane ha, can sai ta je kan danta, da ta kamo dan nata ta danke shi tana bashi mama, sai manzo Allah sallama ya wata tambaya dan mu ma ya tausaya mana ya kwantar mana da hankali, yace dan Allah in tambaye ku, kuna ganin waccan matar idan tana da ikon katta jefa danta a wuta za ta jefa shi? Bari in ga muku magan tambayar yadda za ku gane. Yanzu ku iya tunanin akwai wata uwa da take da ikon da ba za ta jefa danta a wuta ba, kuma ta je ta jefa shi, zai yiwu? Kaga ba zai yiwu ba. Kaga wannan matar ba yadda za ta, in dai tana da iko ta jefa danta a wuta. Allah ko mun gane? An mu gane ba ku dauko hadisin Rabbul Gulam. Ai bayan sarkin nan ya haƙa wuta, ya haƙa rami ya kunna wuta, ai duk wanda bai ridda ba ana zuwa a jefa shi a cikin wutar. Ai da ƙarshe wata mata ta zo da ɗanta, har za ta faɗa wutar nan sai ta tana ɗanta sai ta dawo baya, sai ɗan ne ya ce mata isbiri ya ummahu fa innaki alal haqqi, ya haƙuri ya ke mahaifiyata, faɗa tunda akan gaskiya kike, kaga ba yadda uwa ta je fadanta a wuta to sai annabi sallama yake da sahabbai lallahu yake lalle Allah tabaraka wa ta'ala arhamu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi almar'ati bi waladiha yace tausayin Allah ga bayinsa yafi tausayin wannan matar ga danta kaga mu Allah yana da ikon da ba zai jefa mu a wuta ba matakar mun zauna a matsayin mu'minai ba inda Allah zai sa mu sai gidan aljanna sannan iya daga cikin wato dabi'un manzon Allah sallama da take sa a so shine tausayawa al'ummarsa manzon Allah in dai za a bashi zabin abu biyu Allah ya bashi zabin abu biyu to me saukin shi yake dauko mana annabi sallama yana san al'ummarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tausayawa al'ummarsa shi sa Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum aw taqra'an min anfusikum cewa lalle wani manzo na musamman ya zo muku daga cikin ku wata ayar kuma daga cikin al'umma mafi tsadar ku amma yana da sifa guda biyu azizun alaihi ma anittum duk abin da zai takura muku annabi baya san sa harisun alaikum duk abin da zai fadanta muku annabi yana kwadayin sa bil mu'minina raufur rahim ya ƴan uwa abin da zai nuna ma annabi mai kima ne ya nuna ma annabi mai daraja ne Allah ya bashi isma kariya manzo Allah Allah ya bashi kariya kariya a fagage kamar haka Allah ya bashi kariya wajen isar da sakon Allah Allah madauki sarki ya ba manzon Allah kariya ya bashi kariya ta yadda Allah ya tsarkake harshen annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai sallama wajen isar da sakon Allah baya fadar komai da zai bata sakon Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ya bashi kariya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى معنى duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada wahayi ne zamu fahimci wannan idan mun karanta hadisin da yazo cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullah dan Amr dan As cewa Abdullah dan Amr dan As yana rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam rubutawa yake sai Quraishawa suka tare suka ce ya kai Abdullah wannan mutumin naku ko wata ran yana fadar daidai wata ran ba daidai ba wai annabi kafirai suke gaya wannan shi kuma da abin ya dame sai zo ya ga annabi sallama yace gashi sun ce wata rana daidai kake fada wata rana ba daidai ba amma a cikin Allah wai inda yana rubuta abin da kake fada muna gane ha sai annabi sallama yace uktub ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa alhaq yace kai Abdullahi rubuta duk abin da ka ji ya fita daga bakina dan ni babu abin da ke fita daga bakina sai gaskiya dan dan Allah ni da kai zamu ce duk abin da ke fita daga bakin malamin mu gaskiya ne zamu ce duk abin da ke fita daga bakin iyayen mu gaskiya ne zamu ce duk abin da ke fita daga bakin wani a cikin wannan al'umma gaskiya ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke fita daga bakin sa gaskiya ne saboda abubuwa guda uku da idan ka kiyaye su Allah zai saka aljanna in kai watsi da su ba kai amfani da ni'imar su ba za ka shiga wuta to shi manzo Allah duka Allah ya kare masa nasa wannan abun menene ai Allah ya ce mana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce ya fito da mu daga cikin mahaifan mu bamu san komai ba sai bamu zuciya sai bamu gani sai bamu ji dan mu gode wa Allah mu kade tashi da bauta to wannan ji da ganin da zuciya in baka yi amfani da su ba to wuta zaka dan ya ce wal qadara ana li jahannama kaseeran min al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun kaga wannan Allah ce ya halicci dan su mutane da yawa dan ya cika wutar jahannama da su suna da zuciya ba sa iya fahimta gaskiya da zuciyar suna da ido ba sa iya ganin gaskiya da idan suna da ji ba sa iya jin gaskiya da ida da jin amma shi Allah tabaraka wataala sai karkake zuciyar manzo Allah sallama yace ma kadabul fuadu kaga Allah ya karkake zuciyarka zuciyar manzo Allah sallama ba ta gani wato ba ta fadar abin da yake ƙarya ne ba ta ganin abin da yake ƙarya ne ba ta kudurci abin da yake ƙarya ne sannan idan manzo Allah sallama sai yace ma zagal basaru wa ma taga idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkace ba kuma bai wuce gona da iri ba iya abinda Allah yake so ya gani shi zai gani ba mai irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya shi sa Allah yake da shi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka min an-nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin. Allah tabaaraka wa ta'ala yake ya ma akin Allah isar da sakon ubangijinka da ya karshe Allah mai alƙawari yace wallahu ya'simuka min an-nas, Allah zai kare ka daga mutane. Shi yasa yace fazza bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeena innaka fainaka al-mustahzi'in. Allah ce ka bayyana abin da aka ma umarni, lalle mu za mu tsare ka daga mutanen da suke ma izgilanci. Sallallahu alaihi wa sallam yace ka kauda kai daga mushrikai, za mu baka kariya daga mutanen da suke ma izgilanci. To kaga Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kariya, wato ta fuskar isar da sakon Allah, duk abin da manzon Allah ya faɗa daidai ne. Abu na gaba, Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya daga shirka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yin shirka ba, muna ganewa. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yarinta yana cikin yara suna yin mu'amala, wata rana sai ga mala'iku guda biyu sun zo suka kamo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin yara, suka tsaga kirjinsa, suka dauko suka turo wata tsoka daga cikin kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce hada, wannan shine rabon shedan da ke jikin kowa, shine manzon Allah an cire an zubar da shi. Aka zaro zuciyarsa, aka cire wannan abun, aka samu wata wato tasa ta zinare da ruwan zanzan, aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa za ga duk duniya ba wanda zuciyarsa da take da kyawu irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kai taka ga hasada, ga jillu, ga kiyayya, ga kyashi, ga zalunci, amma ta manzon Allah sallama lafiyayyar zuciya ce, zuciyarsa ba ta da matsala. Shi sa a hadisin Ibn Majah, dan manzon Allah sallama ka gane cewa shi yafi kowa kima da daraja. Ai zuciyarsa dai wankakkiya ce, lafiyayya, ko mala'ika ne wanke zuciyarsa. Duk wani abu da yake rabon shaitan ne an cire shi daga zuciyar manzon Allah sallama, manzon Allah bai da wannan. Muna gane ha? Ta haka dan ta hanyar da za mu fahimci cewa manzon Allah sallama dan mu fahimci shi yafi kowa. Hadisin dai Abdullahi dan Amr dan As da ke cikin Sunan Ibn Majah, wa aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal, ya ma akin Allah wai a cikin mutane waye yafi kowa kima, waye yafi kowa daraja. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, duk wanda ya zama yana da zuciyar da take mahmuma sannan kuma harkan sai ya zama akwai gaskiya a ciki, sahabbai suka ce saduqul lisani na'rifu fama mahmumul qalbi ya rasulullah, suka ce mun san me ake nufi da mai gaskiya harshe, shine ka ringa fadar gaskiya. Amma sai ce kiyama akin Allah, me ake nufi da mahmumul qalbi? Ibn al-Asir a cikin littafin an-nihaya sai cewa idan yanzu nazo nace khamamtul baita, in nace khamamtul baita, abinda nake nufi kanastul baita wa nadhaftuhu, idan nace na share gida na tsaftace shi, shine ma'anar khamamtul baita. Kaga aka ce mahmumul qalbi, ana nufin wanda yake da tsaftacciyar zuciya, shi yafi kowa mai gaskiya harshe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro abinda suke kira shine Muhammadul Amin, baya ƙarya kuma ga amana. Kaga ya zama saduqul lisani, shi sa aka kira da as-sadiqul masduq. Sannan manzo Allah shine sai ce huwa taqiyun naqi, wato shi ne wanda yake mai tsoron Allah. Akwai wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah? Babu. An-naqi, wanda zuciyarsa take a wanke. Akwai wanda zuciyarsa take wankakkiya sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai ce la ithma fihi wala baghya wala jilla wala hasad, wankakke zuciyar da babu zunubi, babu kullatar wani, babu zalunci a ciki, babu hasada. Dan Allah akwai zuciyar take da wannan sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Babu. To shi ka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yafi kowa kima, yafi kowa daraja. Iya daga cikin abin da zai nuna ma Annabi mai daraja ne, mai kima ne, Allah ya tsarkake na tabasa tun daga Annabi Adam har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, har zuwa bayansa, a cikin tsatsan da ya biyo daga Annabi Adam ba taba samun mazinaci ba. Ki kalli sa tun lokacin da aka haife shi, mahaifinsa Abdullahi da bangaren Aminatu duka ka tafi har kadire da Annabi Adam, babu wanda aka taba samu yayi zina a cikin tsakan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da ibn abi shayba ya ruwaito a cikin al-musannaf da kuma at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat. Sannan Sheikh al-Albani yace wannan hadisi ne mursali amma sahihul isnad. To wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni na fito ta hanyar aure, ba wanda ya taba fitowa ta hanyar zina a cikin tsatsona har zuwa gurin annabi Adam. Dan Allah a cikin mu nan waye ya ita yace shi tsatsansa har zuwa gurin annabi Adam ba taba samun mazinaci ba. Kila ma kana da mazinaci, ba fata muke ba, kila kana da ya, kila kai ma ka taba yi, kila na sama da kai ya taba yi, kila na sama da kai ya taba yi, amma annabi sallama ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi, tsarkinsa ya shafi tsarkin sarkin wannan tsarkin tsatsansa har zuwa kan manzon Allah, har zuwa kan annabi Adam. Dan ka gane shi tsarkakakke ne sallallahu alaihi wa sallam. Ya ƴan uwa, Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kariya na kaba'irud dhunub. Manzon Allah baya zunubi, kuma saboda kun san wani gata da yake da shi na Allah, Allah yake in da kai na yafi ma, in ma nan gaba za ka yi din na yafi ma. Haka yake inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Annabi dan gatan Allah, Allah ya shelanta mai ya gaya mai in kai zunubi da ya ma a cikin Allah kwantar da hankalinka an yafe. Nan gaba ma in kana so kai je kai mun yafe. Amma mai shiri ne yace nabiyyun karimun ma ataqattu rabbahu, yace annabi ne mai girma da bai taba saba ubangijinsa ba. Dala cikin mu akwai wanda yace bai taba saba ubangiji ba? Yau ma nawa kai, kai gulmar wane, kai bayanin wane, kai magana kaza wane wanda ba da dace ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi kariya daga munanan ɗabi'u. A cikin mummunan ɗabi'a ko ɗaya annabi bai da ita. Kila yanzu in aka kalle ka a ce wani akwai gaskiya, akwai amana, akwai zumunci, akwai kaza, amma matsalarsa bai da haƙuri. Wannan idan ga a ce ga haƙuri, ga kaza, ga kaza, amma matsalarsa in kun yi amana ta kuɗi sai ya cuce ka. Da Allah ba a samu wani halinsa na kaza, na kirki, na kaza, na kaza, amma matsalarsa. Wuta a cikin nan? Ai ba a dogara da wuta da mawala. Ba da inji? Ba inji? Salamu alaikum. Ina na sa'an karbi. Alhamdulillah. Amin Allah. Okay, Allah sarki an gande muna godiya. Ai malam ba a dogara da wutan ne ba. Ba ta ba dogara da ita, dole sai sun dauke ni. Ba ruwansu. Zai wahala ga an kawo ta. Sai 24 hours. Sai a rije zaki. Sai ta kwana ubi ko uku. Rije zaki ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi, ya bashi kariya daga munanan ɗabi'u. Shi yasa zamu duba mu ga lokacin da mala'ika ya same shi a kogo yana ibada, ai da ya firgita ya taho gida yana zammiluni, amma Khadija sai take cewa kalla abshir, ta ce karka damu, ina mai yi ma bishara cewa fa wallahi la yukhzika Allahu abadan, ya ma'aikin Allah ka sani kai dai Allah ba zai tabar da kai ba har abada. Sai ta faɗo ɗan kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta ce fa wallahi innaka latasilur rahim, takali wallahi kai fa kana sadar da zumunci wa tasduqul haditha in zaka magana kai gaskiya kake fada baka ƙarya wa tahmilul kan sannan kana daukan nauyi na waɗanda ba za su iya daukan nauyin kansu ba wa taksibul ma'dum sannan wanda bai da shi ya ma'aikin Allah kana bashi wa taqrid dhayf sannan kana kula da baki wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi da haka tace wallahi Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa duk wata kyakkyawar dabi'a idan ka je za ka wanda yafi kowa ita shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah kawai ya gama magana yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya ma'aikin Allah kana kan ta'adu mai girma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ɗan uwa wannan annabi mai girma wannan annabi mai daraja yana da haƙoƙin da ya kamata mu kula masa da shi haƙoƙin da ya kamata mu kula masa da shi na farko dai wajibi ne duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari mu gaskata komai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana gaskiya ne shi yasa za ka ga hadisin al-Isra wal Mi'raj bayan ya je yayi Isra'i da Mi'raji ya zo ya ba al'umma labari a cikin waɗanda suka yi imani har da wanda suka yi ridda yanzu akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud duk da malamai suna cewa hadisi ne da'ifi amma dai hadisin na nuna mana daga nan ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500 ce daga wannan saman zuwa wata saman tafiyar shekara 500 ce daga wata saman zuwa wata saman tafiyar shekara 500 ce ma'ana kafin ka je sama ta bakwai kai tafiyar shekara 3500 ga kuma tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa yayi shi a gare daya waɗansu wanda suka yi imani suka ce to wannan fa yana gaya mana magana muna yadda to yanzu ya faɗi maganar da ba za mu yadda ba aka samu sayyidina Abubakar aka ce masa wannan mutumin da kake karewa fa gashi yazo ya ce an yi Isra'i da Mi'raji da shi a rana daya abinda sayyidina Abubakar ya ce masa kunya wato da gaske ne ya faɗa suka ce eh da gaske ne ya faɗa yace to dine nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na yadda da abin da ya faɗa to kaga dole ne sai ka zama cewa kana yadda ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya bayar da labari haƙƙinsa na biyu shine yi mai da'a wajibi ne mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi sa wasu daga cikin malamai suka ce ka kula da wani abu guda biyu akwai waɗansu abubuwa guda shida uku na Allah ne uku na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma iri ɗaya ne in kai wa Allah baka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wuta zaka na farko imani in ka ce kai imani da Allah baka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kafiri ne in ka ce kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi imani da Allah ba nan ma kafiri ne shi sa Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine sallah da zakka idan kai sallah zaka ringa yi amma ba ruwanka da zakka ba kai imani da ita ba kafiri ne kai in kace kuma kai da zakka ba kai da sallah ba kafiri ne wa aqimus salata wa atuz zakka muna gane ha haka kuma kalmar shahada in kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah amma baka yadda da ashhadu anna muhammadar rasulullah ba to nan ma kalmar shahada ka ba za ta amfane ka ba muna gane ha sannan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine ijtinabu ma naha anhu wa zajar duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka lalle ka nisance shi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shi sa wata rana wani yana cin abinci da hannun hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sa dama sai yace ai ba zai iya ba da yace ba zai iya ba sai yace lastata ba za ku iya ba tun daga ranar bai ƙara daga wannan hannun nasa yayi amfani da shi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan abu na gaba haƙƙinsa na hudu shine duk bautar da zaka yi wa Allah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ma ya nuna ma yadda zaka yi wa Allah yu'badallahu illa bima shara'a duk wata ibada da ka sani to wanda ya fara yin shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai yadda Allah yake shi yadda manzon Allah ya koyar yanzu zakai zikiri ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zakai sallah ne irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaida sallu kama ra'aytumuni usalli sannan haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar shine at-tahakumu ila shari'ati idan yanzu wani abu ya faru tsakanin mu to abin da ya kamata mu yi wanda zai mana hukunci shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya kore imani ga wanda bai yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce na rantsa da ubangijinka ba su imani ba har sai sun hukunta ka akan abin da ke gudana a tsakanin su idan suka hukunta ka kuma ya zama ba su ji damuwa a cikin ransu ba sun miƙa wuya miƙawa muna ganewa wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama kana qawlul mu'minin idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na indi Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam hukunci to kace mun ji mun yi imani mun yadda mun yi biyayya wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin haƙƙin sa na shida shine girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar sa ka ringa girmama su da zaka je cikin littafin Ibn Majah hadisin ma yana cikin Bukhari da Muslim wani bawan Allah yazo yana dalle dan gane magabata da suka dauki sunna wani magabata wani yazo yana dalle haka dalle dan dan uwansa ne yake dalle ma'ana ya taka kowa anan ya jefa ta sai yace masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana domin wannan baya kashe abin farauta baya kaza sai ya fasa wani ido bayan ya gaya mai wannan hadisin kawai sai ji ya kara ganin sai ya haka sai ce to kai dan uwana ne amma ka sani tunda na gaya ma ga sunnar annabi bakai aiki da ita ba daga yau bazan kare ma magana ba haka magabata take wajen sunna shi yasa Sufyanu Sauri yake cewa idan kaga wani mutum yana neman sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani zaka ga fuske haske a fuskarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nazzara Allahu imra'an sami'a minna hadisan fawa'aha faballagaha kama sami'aha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yayi albarka Allah ya sanya haske ga bawan nan da ya ji maganar mu ya haddace ya je isarwa da wasu karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ƙara mutum haske wannan magana tana cikin littafin Khatibul Baghdadi na sharafu ashabul hadith babun da yake magana akan liballigi shahidu minkumul ghaib Imam Shafi'i yake cewa idza ra'aita rajulan min ashabil hadith idan kaga mutum wanda ma'abuci hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in yace idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith idan naga wani mutum daga cikin mutanen da suke damuwa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ka anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ji nake kamar naga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai sahabbai su ne suka fara mu'amala da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa man azzama ashabal hadisi duk wanda ga yana girmama malaman hadisi ta azzama fi aini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai yi girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man haqqarahum duk wanda yake kaskantar da mutanen da suke hidima ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saqata fi aini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama fankan fayo a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لان اصحاب الحديث احبار رسول الله صلى الله عليه وسلم دومن ما ابوتا حديثي سوني مسنا نا منزن الله صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي يفترض وانما غنا كا امام احمد اكل كتاب مناقب الامام احمد ابن حنبل يا ان هو يا daga cikin haƙin manzon Allah na bakwai akan mu shine yin kira zuwa ga hanyarsa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ya ce ballighu anni walau aya ka ringa isar da sakona ko da aya ɗaya ce duk dan abin da ka sani isar da sakon Allah akan ka kar ka dauka ka ce sai malam wani a'a duk abin da ka sani wannan zai amfani al'umma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da al'umma shi kar ka zauna ka ce ai ni ba malami bane ni ba sai na ka shi sa daga iyayen mu na da da yawan su ba malamai bane amma dukkan abin da aka koya mana za ka ga cewa sunnar annabi ce take koyar da shi bari mana misali muna yara idan mun zo sai a ce mu sa kwano a tsakiya mu tankware kafa kowa ya kewaye kwano idan mun kewaye abu uku ake koya mana a ce kan wanda ya ci wanda ba na gabansa ba sannan kuma kowa zai ci ya ambaci Allah sannan abu na uku kuma a ce mana mu ringa cin abinci da hannun dama da Allah ba haka bane kaga wannan duka hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goni yana cin ba gabansa yace kai bawan Allah samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ambaci Allah ci abin da ke gabanka sannan kuma ka ci da hannun damanka wallahi muna yara ana koya mana wannan amma yanzu ba a yi yanzu ba ruwan wani da ya koya wa ɗansa ci da sha yadda sunna take manzo Allah ya hana ci da hannun hagu ya hana ci sha da hannun hagu yace shedan ne yake ci da hannun hagu kuma shedan ne yake sha da hannun hagu amma mu yanzu kazo cin abinci sai a baka cokali a baka wuka kaga ba za ka iya yanka abu sai da hannun dama dan yafi kwari to kaga dole za ka rike cokalin ne da hannun hagu kana yanka da hannun dama kana ci da hannun hagu kaga an bai kai shedani ba ka sani ba Allah ta'ala ya tsare mu to wajibi ne mu kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa ka tambayi kanka me kake wa da'awa ta kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba malami bane kai da zaka yi wa'azi kana taimakawa da dukiyarka kana taimakawa da lokacinka kana taimakawa da damarka me kake yi wajen kiran mutane su fahimci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan sahabbai wannan aikin muka yi suka yi ba da mutanen Afirka da Uqbatu ibn Amir bai shigo nan ba mutane sun iya fahimtar addini da bai shigo yankin bakake ba an fahimci addini dole ne sai ka taimaki wannan da'awa din wani zai je ya karantar wani zai bayar da kuɗi wani zai bayar da lokaci wani zai bayar da mota da haka ake haduwa gaba ɗaya aje ai wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na takwas shine kare addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam karka yadda wani da sunan addini ya zo ya shigo da abin da ba addini ba karka yadda wani ya zo ya zagi ba abin da ba ya zagi addini ko wata gwamnati ta zo ta ruguza addini duk ka yadda da wannan dan hanyar da zaka bi ka bawa addinin Allah kariya lalle ka ba shi kariya yayin kuwa a gurguje abu na tara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa sai ka ji ka fi san manzon Allah sama da kowa shi sa a cikin suratul tauba Allah ya lissafa mana waɗansu abubuwa takwas da dan adam ya fi san su yace in dai ka ji ka fitan daya daga ciki sama da Allah da manzon Allah da jihadi a hanyar Allah to ku sha zaman ku Allah zai kawo wanda zaki yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawunaha kaga guda takwas sai yace ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ta biya musu jama'a cikin Allah in kana aba'ukum wa abna'ukum idan iyayenku da ƴaƴanku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum da ƴan uwanku da danginku da matayenku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuke tsururuta wa tijaratun tashawna kasadaha da gidan naku da kuke tsoron ya lalace wa ma'a wa tijaratun tashawna kasada da kasuwanci da kuke tsoron kai ya kare wa masakin tardawunaha da gidajen da in kun shiga kuke samun nutsuwa ku ji kun gamsu ba abin da zai same ku wannan shine dan adam yake takama da shi a matsayin arziki to Allah ya ce idan wannan ya kasance ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili inda kun fi son wannan sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi wajen daga kalmar Allah fa tarabbasu ku shagaman ku al-qadhi iyad akil littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa yake fa kafa bi hadha haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujja ala ilzami mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya isa dalili da hujja da kwadaitarwa akan lazamtawa kowa ya je na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqadi iyad yace ku kalla bayan Allah ya gama lissafa wannan sai mana kashe yace fa tarabbasu wannan daidai yake da yaro zai je wani abu da baka so kace je kai din kaga ba ta kai ba to nan ma da Allah ya ce fa tarabbasu ai kashe ne ba so ake ka je ka fi son waɗannan din ba sai alqadi iyad yace ga ƙarshen ayar Allah ya nuna duk wanda ya fi son ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda takwas sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi a hanyar Allah to wannan mutumin Allah ya fasikantar da shi da wannan aya dan ya ce wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wata rana Umar ibn Khattab a hadisin Bukhari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'akin Allah na fi son ka sama da kowa banda kaina manzon Allah ya ce da sauranka Umar Umar ya dace yanzu fa ya ma'akin Allah yadda nake jin imani na na fi son ka sama da kowa har kaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umar Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa abinda ake nufi da wannan shine al'ana arabta wa nataqta bima yajib yanzu ne ka gane ka furta abinda yake wajibi sai ka ji ka fi son manzon Allah sama da kowa shi sai yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ɗayan ku bai yi imani ba har sai ya zama ni na fi soyuwa a gare shi sama da iyayensa sama da ƴaƴansa sama da dukiyarsa sama da mutanen duniya baki daya sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji dukkan fi son manzon Allah sama da wannan mu karanta abin da ke cikin littafin al-bidaya wan nihaya na ibn kafir wata rana an kama wani sahabi zaid ibn dafinna sa abu sufyan kafin ya musulunta suka kama shi suka bayan gari da shi akan yayi imani za su kashe shi amma kafin su kashe shi sai suka ce da zaid ibn dafinna yanzu kai zaid zaka so a sake ka a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan a kashe shi zaid ibn dafinna ya ce ai kun dai bota da zafi ai da ku sake ni ku fasa kashe ni kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ku kashe shi ba kaya ta soke shi to da wannan kayar ta soke shi ni gwanda ku kashe ni Abu Sufyan yace wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi kin ga nake a duniya ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai in manzon Allah ya kaci zai to far sai su karba su shafe sai jikin ya kanshi sai su tarugumin sa sai su zuba a kwalba su zuba ruwa sai ya zama duk duniya ba turaren da yafi wannan turaren kanshi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaka samu wannan to irin wannan zaka ga waɗansu malaman wasu suna so a yi musu to duk wanda ka tari kakin sa ka tari kananta ina ga ma gaskiya kazami ne kai amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaka tari yawun sa ka tari majinar sa ka tari komai na sai zama ma alkhairi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to sai ka ji ka fusan sa sama da kowa ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wata rana mahaifinta Abu Sufyan ya kawo mata ziyara da ya kawo mata ziyara don ku nuna yadda suke fifita annabi akan kowa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shimfiɗa a ɗakinta kawai Abu Sufyan sai dai zai zauna ummu habiba sai ta janye yace ke yanzu kin fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni tace ya baba ai na janye wannan darduma ne saboda wannan dardumar masoyin Allah ne ko ba zan taɓa yadda maƙiyin Allah ya zauna akan wannan darduma ba yace ce annabi salma ya aure ta kuma take gaya masa haka daga baya kuma ya zo musulunta ta gane yadda sahabbai suke ganin kima da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa iya daga cikin abin da zamu kalla na haƙƙin annabi salma dole ne mu ringa girmama shi manzon Allah sallama ba daidai yake da kowa ba dan adam ne amma ba kamar kowa yake ba shi sa yake da khasa'is yake da abubuwan da zai iya yi manzon Allah sai kwana uku a jere na azumi ba sahur ba buɗe baki sai zaka iya ba zaka iya ba manzon Allah sallama yana cikin ƴan adam amma yafi duk wani ɗan adam kima yafi duk wani ɗan adam daraja sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam me yasa ya zama daga cikin ɗan adam saboda Allah ya ce walaqad karramna bani adam Allah ya mutunta jinsin ɗan adam saboda sauran halittu shugaban waɗannan wanda Allah ya karrama ku shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mukalla hadisin as-sa'id ibn yazid riwaya bukhari wata rana Umar ɗan Khattab a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mutane suna ta surutu suna ta hayaniya sai manzon Allah ya kasa yace ya sayyidina Umar ya kasa yace karamun su sai yace kai da kai na kuke suka ce mu ƴan kauye ne yace wallahi da abun ni kuke kuka zo kuna wannan rashin ladabi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da na zane ku yace ku fitar ga masallacin ma'ana manzon Allah baya raye ma ba za ka je masallacin sa kai hayaniya ba lokacin da aka saukar da ayati ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy akwai wani sahabi ana kiransa Thabit ibn Qais kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa Allah ya ce ya kodanda kuka imani ku daina daga sauti sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan sahabin yana da babban murya sai daina zuwa masallaci to manzon Allah sallama yana duba mutane yaga waye yake zuwa bai zo ba sai ga yau ba Thabit ibn Qais gobe ba Thabit ibn Qais dan haka sai annabi sallama ya ce aje gida a binciko ana zuwa aka samu Thabit ibn Qais sai Thabit ibn Qais ya ce a'a Allah ya ce kada mu ringa daga sauti sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina da babban murya in naje gaban sa na daga sauti na zai fi na annabi girma shi isa nake zuwa masallaci manzo Allah ya ce ku je ku kira min Thabit ibn Qais Thabit ibn Qais yana zuwa manzo Allah sallama ya tambaye shi sai mai wannan bayani sai manzo Allah sallama ya ce haba Thabit ai banda kai kuma Allah ya ce in ma bushara da aljanna kai sabai saboda girman ganin girman annabi sallama ba sa zuwa su kunkusa gidansa da karfi da farce suke kwankwasa in ya ji ya fito shi kenan in bai ji ba sai su kyale shi amma yanzu kai malamin ungoku in ka je ka ringa dukan kofa kai kamar ka cire mai murfin kofa dole sai ya fito a lokacin da kake so kai sahabbai fa saboda girmama ga annabi sallama in suna gabansa yana musu bayani malamai suka ce sai ga kansu kamar tsuntsu ne akai suke jin tsoron kada su yi motsi ya tashi dan Allah ya nutsuwa take haka suke nutsuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya yi uwa saboda lokaci iya daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine girmama abokansa shine sahabbai na tabbatar duk dan da yake da kima da daraja in ya ga abokin mahaifinsa gani yake mahaifinsa ne to mu manzon Allah haƙƙin da yake da shi a kanmu ya fi haƙƙin da iyayenmu suke da shi a kanmu ka kalli Abu Ubaida mana Abu Ubaida ana yaƙi na daga kalmar Allah sai baban sa yayo kansa sai dan kauce kai na ukun da yace ka ga tunda dai wannan makin Allah ne bari in gama da shi bayan ya gama da shi za a fara magana ya kashi mayafin sa Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhir al aya Allah ne abinda Abu Ubaida yayi daidai ne to haƙƙin da manzo Allah sallama yake da shi a kanmu yafi haƙƙin da iyayenmu suke da shi a kanmu to sahabbai abokansa da shi isa malamai suke wata magana suka ce ai sahabi abu uku yake cikawa shine mallakiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala al-islam duk wanda ya gamu da annabi yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci sunan ka mai sahabi waɗannan sahabban suna da kima suna da daraja na farko dai su ne farkon wanda suka yi imani da manzo Allah sallama kaga akwai asbaqiyya na biyu sun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama na hudu sun mutu suna kan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aura musu sun aura masa ya tare da su ya fita tare da su ya zauna tare da su ya hira tare da su dan Allah ko wannan kawai tunda suna da imani zai maida waɗannan mutanen banza Allah zai da mutumin banza yayi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan sahabban na kawo mana aya da zan maimaita ba cewa kamar yadda Allah ya yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura da injila su ma ya bayanin kuma na ja aya waɗannan sahabban dubbin cikin ga in aljanna ne ko kana so ko baka so dan aljanna ne ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun faɗi wannan cewa sahabbai ɗan aljanna ne Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladina taba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada kaga Allah madaukakin sarki yace marigaya na farko was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wadannan muhajirin da ansar din Allah yace radiyallahu anhum wa radu an Allah da kansa yace sahabban nan fa sun yadda da ni kuma Allah da kansa yace na yarda da su shi duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne in ka karyata ka yi ridda to Allah ya ce radiyallahu anhum ni Allah na yarda da sahabban nan inda Allah ko Buhari ne yace ya yarda da kai akwai wanda yace ce bai yarda da kai ba amma Allah da kansa ya nasanta Qur'ani yace sahabban nan na yarda da su sannan su ma sun yarda da ni to da wa kake rigima sannan Allah yake ya tanadar musu aljanna kuma aljannan nan za su dawwama a cikin ta dalika al-fawdul azim inga kalli qur'ani kalma khalidina fiha abada sha 11 guda takwas duka ta sahabbai ma'ana sahabbai za su shiga aljanna guda uku kuma ta kafirai innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam kago nan ta kafirai innallaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada wannan ta kafirai ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا kage wannan ma ta kafirai ce amma sauran guda takwas din gaba ɗaya ta mu'mine ce gaba ɗaya guda takwas din ta mu'mine ce su waye mu'mine a lokacin da qur'ani yake sauka sahabbai ne kage dai na ja ma wannan ta wasabiquna in kaje ma idan Allah ya ce qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun yala su waye masu gaskiya sahabbai dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sune sahabbai to Allah ce sahabbai za su dawama aljanna kai ka zuka cin manuta za su shiga to da lamu yadda Allah za mu gaskata ko kuma kai za mu gaskata waman azzaqu minallahi qila waman azzaqu minallahi hadisa ba wanda yafi Allah gaskiyar zance ba wanda kai Allah gaskiyar magana babu shi ya ɗan uwa waɗannan sahabbai masu kima mas daraja Allah ya nasanta ce ya jasu laqad rabbi Allahu anil mu'minin id yubay'unaka ta'ta shajara Allah ya yi da su yana nan a cikin minhaj sunnati nabawiyya na ibnu taymiya kamar wani yazo gaban Ali Zain al-Abidin yana zagin sahabbai sai Ali Zain al-Abidin yace masa وكي كان دي جسم مهاجر نيد الله يتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون كان جسم مهاجر يتي يتي كان جسم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شوح نفسه فأولئك هم المفلحون كان دقة شين أنسار يتي باناتي يتي كم يسابة كذما دقة شين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ميسابة كذما دقة شين وان انسون زور قبائن صحبيبا ذات رنجة شاء وبنجد كغافر كامنا كغافر كاو ان بسكر قائم وإيمان سنوا صحبي كركز سيامن كل من أتنزوش يامن من إيمان ko Ali Zain al-Abidin yace laysa min ha'ula'i masabba ha'ula duk wanda yake zagin waɗannan baya cikin su da haka musulman duniya gida uku ne muhajir da ansaru da alladina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan muhajir da ansar kuma addu'a za ta ringe musu amma ka san sharin shi'a kulaini yarwaitu a cikin usulul kafi wai kana nasu ahlar riddati ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama illa salata wai dissa bai sun ridda bayan wafatin manzala kalama sai guda uku al-miqdad ibn al-aswad salman al-farisi da abu dhan al-gifari sai suka tana busa ali da fatima ba sai suka ce illa khamsa kaga sai a kara da ali da fatima sai suka tana ba hasan ba husaini suka ce illa sab'a akin daga kara kenan ya yan uwa abu zur'a a cikin littafin al-kifaya ya faɗo ta magana mai ban ƙari yace duk wanda kage yana zagi yana taba darajar sahabi dindiki ne yace domin abu uku da muke takama da su duka sahabbai ne suka kamana musulunci qur'ani hadisi ta hanyar sahabbai muka san musulunci ta hanyar su muka san qur'ani ta hanyar su muka san hadisi in kace sahabbai ba mutanen kirki bane ashe musulunci ma mutanen banza ne suka kawo shi shi ma qur'anin haka shi ma hadisin haka kaga sai kai fatali da su daga nan me za ka koma sai koma arnanci manzo Allah ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace la tasubbu ashab kada ku zagi sahabbaina law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa kada ku zagi ashabbaina da ɗayan ku da zai ciyar da gurgudan dutsen uhud na zinari dutsen uhud dan kilomita 9 ne to ba zai kai rabin kwano na alkamar shinkafa na alkamar sahabi ba ko shinkafar sa kwano ko rabin kwano ba zai kai ba saboda kima su saboda darajar su saboda zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyana a cikin minhaj sunnatin nabawiyya ibn taymiya yake cewa gwanda ba yahude da ba nasari akan dan shi'a me hujja yace yanzu ka tambayi nasarawa kace wa yafi kima a cikin mutanen annabi isa za su ce waɗanda suka zauna da annabi isa in ka tambayi yahudawa su a suka fi kima a cikin yahuda za su ce waɗanda suka zauna da annabi musa to shi dan shi abu zaka ce mai suwa suka fi kowa kima al'umma annabi sai dai kace suwa suka fi kowa lalacewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam muna gane to wannan tambaye zaka ma sai ce ma sahabbai da haka dan shi a yafi kai wato ba wani mutumin da baya ganin kima sa da darajar sa irin sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni abin da nake cewa qur'ani ya cika da cewa sahabbai in aljanna ne za su dawama in sun isa su kawo aya daya da take sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne babu za ka sabai mutane ne masu kima masu daraja iya daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ko matansa suna cikin ahlul baitinsa kafin in shi a sai zo ce ai ga hadisi ne cikin muslim wai gaskiya ne hadisin yana cikin muslim amma ba da lafazin da suke kawo shi ba asalin hadisin yana cikin asalin kissa ta hadisin tana cikin muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum haka ne ko wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil manzo Allah ya kawo Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima da shi sun shiga bargo ya ce waɗannan su ne ahli baitina wace ga ummu salama ta zo wannan ko baya cikin asalin kissa yana cikin ba'dhu riwayat na hadisi ummu salama ta zo ta ce ya ma'aikin Allah sana a cikin su sai bar yake mata a to akotarwa kuma tace a fa innaki ala khairin kuma ingantacciya ce ai ke da matan kina kan alkhairi malamai suka ce abin da yasa annabi ya giya mata wannan cewa dama tana kan alkhairi shine su matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta fuskar me ta fuskar alqur'ani amma bayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga an ce mai ahlul baiti to hadisi ne sa shi amma ba qur'ani ba menene hujja makaranta suratul ahzab Allah yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna allaha 'inda lil muhsinati minkunna ajran 'azima kaga da mata annabi ake magana ko amma ba gane ba sai yace ya lisa annabi من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقن من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما هل ينزب جاني وسيقار يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تتبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا ما تعني بسين شكتين أهل البيت وترانا نشي آيات بتشمل ما لنزام ذو متتونا نتي الله كاوكا كاسان ذاك ستتونا بإنشي آه كذا ما كان هذا هنك ليباوي يا نفسي با باي النفسي كذا ما كان هذا فهمتا da yadda ce yana so mu tattauna ne akan matan annabi ba sa cikin ahlul baiti sai kawo wannan hadisin da ya tashi waɗannan ayoyin da na ja bai ma iya ja bane na ja masa yace kaga ana maganar matan annabi kin ana faɗar sunan sai aka zo ana amfani da nunun niswa wa qimnat salata kaga mata ne wa atina zakata mata wa atina allaha wa rasulahu mata amma da aka zo inna ma yuridu allahu liyudhhiba ankum kaga ankum damirul jam'i ne na maza sai ce kaga da aka zo magana ahlul baiti sai aka sa damirul jam'i na maza kaga wannan ya nuna matan ba ta ciki nace kana nufin tunda an sa damirul jam'i na maza ba mata ahlul baiti yace eh nace to Fatima ba ahlul baiti bace dala ba haka ba ai yace maza ne sai kawo wani mawdu'in hadisi cewa wai ba ta al'ada nace to da ma kai shiru da yafi yanzu kaga kenan da kace ba ta al'ada irin al'adar da mata suke yi nace yanzu kana nufin Fatima ta zama namiji kenan to kaga Fatima namiji ta auri sayyidina Ali namiji Allah yana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani haka kake nufi eh mana tunda ba ta al'ada ta zama namiji kenan sai nace masa kai matsalarka shine baka iya larabci ba baka iya qur'ani ba a ka'idar larabci in ka tara mata 99 sai ka kawo namiji guda ɗaya ka sa a ka'idar larabci in zaka sa damirul jam'i na maza na damirul jam'i ba na mata zaka sa ba na maza zaka sa saboda galabar namiji akan mace. Yanzu ga mata tara, zaka ce na ganku, ba za ka ce ra'aytukum ba, sai dai aka ce ra'aytukum, na ganku. Ka sa damirul jam'i na maza, ba za ka sa damirul jam'i na mata ba. In ka ce ra'aytukunna, duka mata ne kenan. Nace sannan kuma kuskuren ka shine baka iya Qur'ani ba. Wannan a Larabci kenan, Qur'ani duk inda kalmar ahlu ta zo, abin da yake biyo baya shine damirul jam'i na maza. Bari mu misali da guri ɗaya ko biyu. Lokacin da mutane suka zo za su halaka, Allah ya aiko mala'iku su halakar da mutanen Annabi Lut, ai sun biyo wajen Annabi Ibrahim, anan sun yi wa matarsa bushara da cewa za ta samu ɗa. Fadhahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat. A lokacin Annabi Ibrahim ya kai shekara 120, matarsa ta haura shekara 80, kamar yadda malaman tafsiri ke bada, sun hakura da haihuwa, amma kace ana mata bushara za ta haihu. Ita kanta ce mamaki, tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Ni ce yanzu zan haihu, ga ni tsohuwa ta kuma mijina ma ya diddige. Gaskiya wannan mamaki, abin mamaki. Mala'iku suka ce ata'ajibina min amrillah, kina mamakin al'amarin Allah ne, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum. Kaga daga Annabi Ibrahim sai ita, me yasa Allah bai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaykuma su biyu, amma sai ya ce alaykum saboda mai kalmar ahlul bait, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlul bait. Can gurin da Allah nan Musa ya je ya auri matarsa a garin Madiyana, daga shi sai ita suna tafiya akan hanya ya hango wuta, ko ba haka ba? فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم وما يتكلمت قد أدري أما يتمت لعلي آتيكم سبب أن ما توا إني كلمة أهل تزو أبن لك بيو باشين ضمير الجمع نمزا أما ما تلك سباسة كراتي دو كرنت الميزان تزيز دون أقرون ونماه كتيني لا تيسين أوكا رنجي موسى أوكا shine matsalar ba sa karatu. Allah ta'ala ya tsare mu. Da haka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baitinsa. Yanzu Annabi Musa daga shi sai matarsa, amma aka ce qala li ahlihim kufu. Kuma dukkan wannan abin da suke gaba suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ba za su iya ba, sai su zagi matansa, sai su zagi ƴaƴan wannan sahabbansa, ƴaƴan ma sai su ware waɗansu suke su ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne nasu. A gurguje ɗan uwa sai ahlul bait, wajibi ne san iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Me hukuncin wanda ya zagi Annabi sallama? Malamai suka ce kisa ne hukuncin duk wanda ya izgilanci, duk wanda ya manzon Allah sallama izgilanci, ko yau ayoyin Allah ya zama kafiri. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Aka ce duk wanda ya zagi Annabi sallama hukuncin sa a kashe shi. Muna ganewa? To idan ya tuba fa? Malamai suka ce Allah na iya karɓar tubansa, amma dole sai an kashe shi. Wannan yace ka'ida, idan mutum ya zagi Annabi sallama hukuncin sa a kashe shi, amma kafin a kashe shi sai ya tuba, to duk da haka za a kashe shi, amma Allah na iya karɓar tubansa. Wannan hukuncin sai na wajen Allah tabaraka wa ta'ala, amma dai mu a duniya sai mun kashe shi. Ma'ana ina nufin gwamnati sai ta kashe shi. Abu na kusa da ƙarshe, me yake faruwa a Kano tsakaninmu da wancan bawan Allah ɗan gidan Nasir Kabara? Abin da yake faruwa shi'a kawai yake yi, amma ba yadda za a yi kai shi'a ta zauna sai ka rubuta Qur'ani, sai ka rubuta hadisi. Wannan ne yasa suke zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda zai baka mamaki sai ga mutane suna cewa wai ya isa, wallahi in banda tunanin kare wasu daga mummuna aqida ta, shi bai isa ai magana ilimi da shi ba. Dalili shine, na farko dai duk wanda yake jin sauraron sa ya san bai iya Qur'ani ba. Shi ga Qur'ani ana yin sa ne tun yarinta, bai yi wannan ba. Lokacin da ake haddace Qur'ani shi kuma yana wasan balku da kuma gare-gare. A daidai lokacin da mu iyayenmu suke tsare mu karanta Al-Qur'ani, shi sa karan Malam Ja'far ya musu kalubale, yace su shida ne a gidansu, amma da za su yi karo ba za su iya haɗa izu goma fa. Ai wannan haddan yara ne wannan. ayyanmu ne sai haddace izu 10-20 kai ni din nan ina da hafizin qur'ani shekara ta 16 a duniya to abin da yake faruwa haka shi ake duk abin da kaje na faɗa ra'ayi ne na al-mustashrikun turawan yamma masu magana da addini masu sarugu da addini ra'ayin su ne yake ɗebowa yake zuwa yake faɗa kuma duk abin da yake faɗa baya wuce abu uku ko dai ya zama hadisin akwai sa a rubuce amma tuntun malamai sun kira shi da mawdu'i ko da'ifi yanzu ka dauko hadisin da yake wai an ruwaito annabi sallama ya sumbaci al'aurar Hassan da Husaini tuntun malamai suka gama da wannan hadisin suka ce hadisin ƙarya ne amma sai zai ce wai hadisin ahlus sunna ne sai gidanku babu ilimin hadisi a gidanku haka aka iya ina kai ina magana akan hadisi kawai ko dai dauko hadisin ƙarya yake hadisin gaskiya ne a ko kuma ya dauko hadisin ya mai fassara ba daidai ba bari mana misali yanzu ka dauko hadisin Safiya cewa manzalar sallama da aka samu ta a ribar yaki sai annabi sallama ya yanta ta sai ya aure ta sai ya ce wai in an dai annabi yayi wannan to annabi yayi kwatanci kenan abin da ya faɗa fa kenan ya Allah akwai magana kwatanci a cikin hadisin nan kaga ya kinkiro abin da yake so ya faɗa to kaga wannan ya bashi fassarar ƙarya ko kuma ya fassara ya ƙara wata magana da babu a ciki to dalilin da yasa yake yin wannan dalili ne na ya nuna hadisan annabi ba su da daraja yana nan zai faɗo kan alƙur'ani ya ce shi ma ƙur'anin ba daidai ba ne wai mutumin nan faizo yake wai ya bincika wai shi'a ta fi sunna gaskiya da kaso 75 wallahi in ringa gaya mana waɗansu maganganun na shi'a bari mana misali da guda ɗaya ɗaya kawai suna da wata aƙida da suke kira bada sai ka ce kuma ba wani abu da za ka yi ka bautata wa Allah da abin da Allah yake so shi irin bada kun san me bada yanzu misali a cikin wannan lecture da nake da zan koma gida ina saurara sai in gano a wani gurin nayi kuskure kila kuma da kuke sauraro za ku tunanin kamata ya ce kaza amma bai ce kaza ba nan gurin kuskure ya faɗa zai iya yiwuwa zan iya yin abu yau gobe in gano kuskure ne na gyara to sun ce Allah ma haka yake amma ya ce sun fi sunna gaskiya kaga sun kalubalanci ƙudurar Ubangiji sun kalubalanci ilimin Ubangiji sun kalubalanci iradar Ubangiji duka sun kalubalance su wa mutanen da suke da wannan aqidar mutanen da suka kawo auren mutu'a wai suka ce in ma kana son ka kai darajar annabi to kai auren mutu'a saboda duk wanda ya mutu'a so ɗaya da darajar kamar ta sayyidina Hassan wanda ya auren mutu'a so biyu darajar kamar ta sayyidina Husaini wanda ya auren mutu'a so uku darajar kamar ta sayyidina Ali wanda ya auren mutu'a so hudu darajar kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah akwai abin da zaka kai ka ga annabi to ko annabi ba abin da zai yi kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle kai da karshe aka halice ka a karshen duniya kuma mutu annan fa wai kawai yanzu ga madama ce sai ka ce ina son mu auren mutu'a da ke na awa biyu sai da ce naira kaza zaka bani wai sai ai shiga matta a tuka sai ku shiga daki sai ku yi awa biyu shikenan sai ta fito dan Allah nan ba karuwanci bane ai na taba wannan shi a wani bayani nace ka yarda da auren mutu'a yace eh nace ka yarda da ita nace to in dai daga sai ka yarda in ana yin mutu'a su hudu akai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ka nemo dan shi'a sai ka bashi babakka sai yayi so daya so biyu so uku so hudu kaga ta kai darajar manzon sallallahu alaihi wasallam kun samu kima a gidanku bala ba kamar ne ta hanya shortcut da zaka je ka zama annabi ai mana ƴaƴan mutane suke kawo a cikin wannan harkar ka taba ganin dan shi'a ya kawo sai ya ce ga dan shi'a ringa yin mutu'a da ita dan Allah yanzu kai ka samu wani mutumin kirki ba ka bashi ƴakka ba yanzu idan mahaifinka ya rasu sai wani dattijo zai auri mahaifiyarka ba za ka zama mata waliyi ba in kana da kuɗi ma sai ka sai mata kayan daki ka sai mata cushion ka sai mata plasma sannan shi kansa dattijon sai ka dauki ɗan miliyan ɗaya ka bashi in kana da kuɗi ka ce gashi nan ku ringa juyawa kuna cin abinci ko mahaifiyar ka ce amma mutum za ka yi da wannan a cikin shi'a akwai masu aqidar cewa mala'ika Jibril kuskure yayi da ya kawo annabta ya bawa manzala ta salama gurin sayyidina Ali aka turo shi. Wadu wannan sun fi sunna gaskiya, wannan irin addini ne. To ba yadda za su sai sun lalata Qur'ani, sun lalata hadisi, sun ci mutuncin sahabbai sannan suke gina. Kuma sai za gane ƙarya yake. A Kano, Kabiru Bashir Abdulhamid ya rubuta mai takarda ta hanyar hawariyun cewa yana so su zauna da shi. Ya ƙidda Malam Rabi Rijal Lemo, ina jin kun juwaya, ya ƙure shi da ya ce ka yadda ka ji tsoro, ya ce na ji tsoro da Allah a gaida Dakta Sani. Kaga cin hanci ne wannan na gaisuwa. Malam Mu'azzam ɗan layin su ne tare suka taso, ya rubuta mai takarda cewa yana son su zauna da shi, ya gudu ya ƙidda. Malam Al-Qasim Motora har cikin library sai ya bi shi, zai mai shi fa ya rubuta littafin, an je za a tattauna da shi, wai a ba shi wai ya nazari littafin. Malam Al-Qasim ya ce ai a kwana biyun nan na haddace littafin. Sai ga bawan Allah yana shan haɗin ruwa da hannun hagu, ana sanyi, amma bawan Allah nan yana gumi gafanka, amma yana amfani da wannan. Da ƙarshe da ya ga Malam Al-Qasim ya dage, sai sun tattauna da shi, kama ya zazzage shi. To yanzu sai ga shi gwamnati ta zo ta ce za a tattauna. Sai bayan da ya rage sauran kwana biyu kawai sai suka je suka bi. Wallahi tallahi, wannan maganar da zan faɗa, bayan an ɗage wannan tattauna mun zo muna mitin, wani daga cikin jami'an gwamnati ya zaro kuɗi aljihunsa a cikin bayanin da yake mana, ya ce malam ku yi haƙuri, kun ga tunda waɗannan abubuwan suka shiga to akwai matsala, ba za a yi zaman ba kenan, ba hanyar da basu yi ba sa son a yi zaman. Ko mutane abin da ba su gane ba, wai sai mutane su dinga cewa wai tsoronsa ake ji, dan Allah ne tsoro a gurin wannan. Na farko dai ba zai iya jan aya daidai ba, na biyu bai yi karatun hadisi ba, na uku lokacin da ake karatu a gidansu shi yana tun yana wasa da gare-gare, dan Allah ne abin tsoro a nan gurin. Kuma tattaunawar da za a yi, tattaunawa fa da za a yi, a'a maganganu ne ya faɗa, aka yi recording, tambaya fa za a masa. Yanzu Allah bari in tambaye ka, kana makarantar ku jami'a ko legal ko FCE, wata federal government college za a yi jarabawa, malamin da zai yi jarabawa shi ne yake jin tsoron jarabawar, ko kai da za a yi wa jarabawa? To shi ba za a yi wa tambaya, mene tsoro a ciki? Kuma malam Matubuli mun yi lakka da shi, inda kun kalle ta sunna TV sun sa, mun yi lakka da shi, ya nuna mana cewa da shi da Al-Qadhi Mustafa su ne suke karatun Bukhari da malam Nasir Kabara. Shi lokacin da ake karatun Bukhari yana ina? Wallahi abubuwan makiya Allah yake ɗauka ya karanta kuma ya ƙara nata. Ba zan yi dogon bayani ba, amma ka koma ka saurari lakcin da Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo ya yi, za ka ji duk inda yake zuwa yake kwashe-kwashensa. Kuma dukiya neman duniya ne, a kan neman duniya sai ka zagi Allah, sai ka zagi manzon Allah ta salama, sai ka zagi addini. To wannan shi ne abin da ya faru, an yi a zauna da shi sai ya ƙi zama, sai ya fito ya ce wai ya gagara. Dan Allah mutumin da zai zo ya ji aya ce wai wa khallaftu fi khalfi, na tabbatar baku san ayar da yake so ya ba, wai wa khallaftu fi khalfi, sai ina fadar abin da ya fada gaba za ku gane inda yake so ya karanta, wai wa khallaftu fi khalfi adaa'u salata wa tabu'u shahawat. Allah abin da ya fada, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa tabu'u shahawat, wai kuma ya zo ya ce wai inna hadainahu najdain, haka ya fada maimakon wa hadainahu najdain, wai inna hadainahu najdain. Da ya samu wata aya a cikin suratu Ali Imran, alladina hajaru kaji wal ladina kay hajaru, ta maimakon fal ladina, sannan yace ukhruju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atin kaza kaza, sai yace wa zalikal ajru al adim, wai da aka karfa aya saboda shirme ayin wa'azi ma wa'ida in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya kataja, yace qawarina min zahabin, duk mutumin da yake zuwa yana karanta waɗannan ayoyin a haka, wai shi za a tattauna da shi. Mu ba alfahari ba, komai sai mu ce ma kaza kaza ne a Qur'ani, kuma mu jama, amma wai ka zo ka ce mu muke tsoron ka, wai mu abubuwa Qur'ani tun daga baya hannu sai mu ce ma abu kaza kaza ne. Yanzu ana ce khalidina fiha abada 11 ne, in akwai wanda ya dace Qur'ani in ya ice kawo ta 12? Babu. Gurin da Allah ya hada alkitabu wal hikma guri nawa ne? Guri 11 ne, guri 10 ne, na ɗayan shine ayatul lahi wal hikma. Gurin da Allah ya ce atiullaha, ya maimaita ya ce wa atiur rasul 5 ne, gurin da Allah ya faɗi hunalika, hunalika gaba ɗaya tara ce a cikin Al-Qur'ani. Rijalun mirfu'a shida ne ko ba shida bane? Muna ganewa duk sai mu lissafi ma irin wannan, sai mu ce ma izin da ya fara a bayan kumsa shida ne, wanda ya fara a gaban kumsa kuma guda hudu ne. Haka za a lissafa ma wata ayar yanzu a Qur'ani, inna jama wasu ayoyin in ba haddace Qur'ani kai ba sai ka ɗauka aya ɗaya na jama. Yanzu idan nace laqad inna nahnu wa aba'una hada min qabl in hada illa asatirul awwalin, laqad inna hada nahnu wa aba'una hada min qabl in hada illa asatirul awwalin, dala ba aya ɗaya ba ce? Aya daban, aya daban-daban. Bai iya Qur'ani ba, bai iya hadisi ba, saboda zalunci a ce muna tsoron shi. Kai za mu ji tsoron ka? Yanzu dan Allah gida ne za a ciyar da shi naira miliyan goma, kai miliyan ɗaya gare ka, shi kuma wancan miliyan ɗari gare shi, lalawa ke jin tsoron can gida. Kai ne muna da yan naira miliyan ɗayan ka, shi ke ba shi ma da miliyan ɗayan, da'ifi ne sai kuri. Kuma ta yaya da'ai ka gaya mana kai ka zo ka ce wai duk Kano ka fi kowa karatu, wai duk Kano ya fi kowa karatu? To ka ga daga wannan ka gane ai mahaukaci ne. Dan Allah yanzu idan na zo nan gurin ne wannan jawabin, sai na ce duk birnin Kudu na fi kowa karatu. In da kun yadda da ni ce akwai wannan mahaukaci ne, eh mana sana ku wannan mahaukaci ne, ya duk birnin Kudu ya fi kowa karatu, duk malaman da suke birnin Kudu amma ya ce ya fi kowa karatu, wannan da gani mahaukaci ne. Balle Kano irin da ke Abubakar ta ni birnin Kudu nawa gare mu a Kano? A can ba Dakta Bashir yake, a can Dakta Sani yake, a can Malam Abdulwahab yake, a can Malam Nasir Yahaya yake, a can Dakta Rabi Rijiyar Lamu yake, a can Dakta Abdalla yake, a can Dakta kowa yake a gurin. Amma ya ga lokaci wai ka fi kowa, duk wanda ka tauna matsala da shi, ko Ibn Baz, ko Ibn Abdulwahab, ko Ibn Taymiyya, wallahi idan ka ce kafin ya mutu ya gama rubuta littafin Ibn Taymiyya, wallahi ba zai iya ba. Kafin ya mutu kaddara ma zai ƙara shekara 50 a duniya. To amma wallahi ɗan uwa kan mai mamaki, tun mutum yana ciki ake rubuta mai sa'idi ko shaqi, dan wuta ne ko dan aljanna? Kuma Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a, duk wanda Allah ya nufi ya bace shi ga wuta, wallahi baka da abin da zaka amfana masa. Shi sa yake innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul adhab al-alim, duk wanda Allah ya hukunta mai dan wuta ne shi, duk abin da zaka karanta mai na gaskiya wallahi ba zai yadda ba. Abu na karshe da zan rufe da shi da yaran sai suka ce wai malamai sun yi maja a Kano, wai za su yaƙe shi. To ai dama in mai barna ya fito da masu mulki da malamai da masu dukiya da talakawa, maja suke yi su maganin sa. Na san za ku yadda da ni ina ga aya ko? Allah da ya kalli shaitan sai ya ce inna shaitana lakum aduwwun, lallai shaitan a gare ku duka maƙiyi ne. Sai Allah ya ce fattakhidhuhu aduwwa, ku tare ku rike shi a matsayin maƙiyi. Duk wani mabarnaci haduwa ake da masu mulki, wani mabarnacin ba zai karyu ba sai masu mulki sun shigo ciki, a haɗu da masu mulki da malamai da masu kaza da masu kaza a yi maganinsa. To wannan ita ce rigimar da ke tsakaninmu da shi, ko muna nan muna ta bibiya, lalle a zo a yi wannan zaman. Shi kuma da shi jama'a ta ran da aka ce an fasa zaman, wallahi cika Facebook suka yi tana alhamdulillah, saboda sun san ba su da gaskiya. Kuma ta inda Allah zai nuna mai ishara, ɗan uwansa Malam Karibu ranar Juma'a sun yi taron su na zikiri, yace ba za mu bari Kano ta zama dandalin zagin Annabi da sahabbai ba, yace Allah ka nuna mana ƙarshen surar Lahadi. Shi kuma yazo ya karatu, wai kun ji shi ma Allah yake ba notice, wai nan da sati ɗayan Allah bai yi magani na ba, wai zai yi fito na fito da Allah, ka ji shi? Amma Laraba na zuwa kuma sai gwamna ya jarkake shi, kaga Allah ya karba addu'a Malam Karibu, shi kuma ta bai karba ba. Kuma wallahi duk wanda zai ringa taba bayin Allah sahabbai, wallahi zai ga bala'i. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, ko in shi a sai ringa ta Allah baya kasu, ya kasu nawa? Yanzu ka kalli bencin nan tun daga farko, wani ya sa riga mai layi layi, wani ya sa baka, wani ya sa fara, wani ya sa light blue, ranka ya dade kalle da kwalliya da asaki, haka zaka biyo tun daga nan gurin masu fararen kaya kowa. Amma kai saboda zagin sahabbai Allah madaukin sarki ya tabbatar ma da sifar ɗan wuta kullum bakin kaya kake sawa a ba haka Allah ya ce ba yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ai baki alamar wutar jahannam sannan in ba Allah yana yakakka ba ya za ai daga Kano daga Jigawa daga Kano zaka tafi zariya kafa to wata azaba kake jira amma kuma bayan wannan wata azaba ake kake jira amma daga Kano fa wai mutum ya taka kafa ya je zariya ga mota ga jirgi ga kaza duk ba zai hau ba Allah yana so ya azabtar da kai sai ka taka ka je zariya yalla wannan ba Allah ya yake su ba sannan ai mu tsaya mu gani shi wancan da ya daure wajajin sahabbai din da ya zagi Abubakar da Umar da ya karshe Allah ya kyale shi mutumin da zai zo ya kalli askarawansa ya ringa jin cewa ba wanda isa sai gashi an jijjibo shi an sa shi a cikin baro ana tura shi to wani irin yaka kake so Allah ya ma kare ni Allah kare ni manzon Allah an jarrabe ka da bakakan kaya da tafiya zariya kafa ba ka da tabbas in fa sun tafi hanya wani yake ba da labari zaman nan da suke a makarantu abin da suke mutu ake zuma su wallahi na san mutanen da a sheka a Kano su biyu ɗan shi'a suka yi aure wai dalilin da ya sa ɗaya take zama wai abin da wai ka san suna da wani abu da ake kira isti'aratul fard kai da matar kai da abokinka kun yi aure sai ka dan bashi aran taka sati daya shi ma ya baka aran tashi dan Allah duk wannan Allah baya ya kakku kun zama hawkata dabbobi matarka wahdaka la sharika laka kawai ka je kana gaito wani fasiki yana zuwa yana taba ma mata kuma duk wanda yake shi a gaskiya ne Allah ya sa a mutu da babu shi Allah ya sa a mutu da ayyan shi Allah a kin imani da ita suna fada ka karanta littafin mallaya hadurul faqih kaga yadda suke fadar falalar mutu'a kawai dan su libati yaran mutane sa su a hanyar banza sannan ka zo kare na masu mulki kare na malamai kare na manya kare na yara dan Allah wannan wasu irin da'awa ce dan haka abinda muke nema shine ku taya mu da addu'a Allah ya kawo ranar da za a je mana shi a gaba mu tutse shi wannan rana muna neman zuwanta Allah madaukin sarki ya taimaki addinin sa Allah madaukin sarki ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaki mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar ku damu irin wannan tattaunawa sai an ringa samun sa amma da karshe dai masu jin tsoron Allah su ne za su yi nasara dan Allah ce wala yansurannallahu man yansuru in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah kai fada inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yace wa inna jundana lahumul galibun yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah